This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
To jama'a, tare da salama, barkanmu da sake saduwa. Usman Kabar ne dai, har ila yau na dawo da cikakkun labarai. Akalla mutane 14 ne suka mutu, sannan wasu guda 74 suka jikkata a wani harin bom din kunar bakin wake a garin Injimena a kasar Chadi a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan wani gagarumin harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai wa wani kauye a Najeriya, inda suka kashe akalla mutane 10 tare da tara manyan hanyoyin motocin yankin. Sun kai wannan harin ne a wani kauye da ake kira Ngamdu, kimanin kilomita 100 daga yammacin Maidugurin ta jihar Borno. Ba dai wata kungiya da ta dauki alhakin wannan hari na Chadi, amma hukumomin kasar na zargin 'yan Boko Haram na Najeriya da cewa su ne suke takai jerin hare-hare a 'yan tsakanin nan. Ya zuwa yanzu dai an tattara gawarwakin waɗanda suka mutu guda 15 ciki, har da guda ɗaya ta wanda ya yi shagar mata ya lulluɓe jikinsa gaba ɗaya, sannan ya ta da bam ɗin, inji Paul Manga, kakakin 'yan sanda a Chadi. Kasar Chadi dai a watan da ya gabata ta haramta yin shigar niqabin da zai lulluɓe jiki gaba ɗaya, saboda gudun kar a dinga shigar bultu ana kunshe bama-bamai ana tarawa a cikin jama'a. Manga ya ce dan kunar bakin waken ya so ya shiga cikin kasuwa ne, amma hakan ya gagara lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin dakatar da shi, sai ya ta da bam ɗin a wajen da suke. Shugabannin siyasar kasar Libya sun sa hannu a kan yarjejeniyar mulkin Rabadidan da Majalisar Dinkin Duniya ta kawo a tsakaninsu a Asabar a Morocco, sai dai na su masu tsatsauran ra'ayin addini da suka kwace ikon garin Tripoli sun ki halartar wajen taron. Bernardino Leon shi ne shugaban wannan tattaunawa ta Majalisar Dinkin Duniya, ya kira wannan abu da cewa share fage ce ga kasar ta Libya domin hawa turbar zaman lafiya. Sai dai wani a gefe guda na gwamnatin Tripoli ya fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa suna nan suna tattaunawa. A cewarsa, bai ga dalilin da ya sa sauran bangarorin ke zumu din sa hannu ba tare da amincewar dukkanin bangarorin da ke adawa da juna ba. Jagoran na Majalisar Dinkin Duniya Leon da na wakilin musamman na Amurka Jonathan Wina sun ce har yanzu kofa a buɗe take domin kowane bangare su rattaba hannu akan yarjejeniyar da za ta kawo daidaito a kasar ta Libya. Kasar Libya dai na fama da taskul rashin zaman lafiya tun bayan hambarar da gwamnatin Muammar Gaddafi da kuma kashe shi a shekarar 2011. Su kansu 'yan kungiyar ISIS sun mamaye wasu wurare a garin, wanda suke cewa suna da ikon wurin, wanda hakan ya dada ruda kasar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An dage zaben kasar Burundi da kusan mako ɗaya bayan da Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar kasashen Afirka suka gargadi cewa yin zaben na iya ta da kayar baya ga kasar da dama can sun faro yin rikici a kan lamarin. Wata doka da Pierre Nkurunziza shugaban kasar ya sanya wa hannu a jiya Asabar ta ba da sanarwar dage zaben na shugaban kasa har zuwa 15 ga wata na Yuli da muke ciki, wanda za a yi shi har tsawon 21 ga watan. A halin da ake ciki dinnan, wasu 'yan bindiga sun yi ba ta kashi a da sojojin gwamnati a kan iyakar tsakiyar Afirka da kasar Rwanda din. Gwamnan jihar Kayanza da ke Afirka ta tsakiya, Canisius Deminashi, ya faɗi haka, inda ya ce hakan ya faru amma ba wata kwakkwarar majiyar da za ta tabbatar da zargin da ake na cewa 'yan bindigar sun tsallako ne daga kasar Rwanda. To amma hakan dai ya ƙara haifar da faɗaɗar fargaba ta rikicin na kasar Rwanda. Bukatar Nkurunziza ta tsayawa takara karo na uku ya saba wa ka'ida da aka saba wanda aka sawa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya ta Arusha da ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ta Burundi. Wani bam kuma ya yi bindiga a wata mota a gaban ofishin jakadancin ƙasar Italiya da ke birnin Al-Qahira a ƙasar Masar a safiyar jiya Asabar, inda ya kashe mutum ɗaya ya kuma yi kace-kace da wani ɓangare na ofishin jakadancin mai tsohon tarihi. Wata ƙungiya mai kiran kanta da suna Islamic States of Egypt ta ɗauki nauyin kai wannan hari, inda suka rubuta a shafinsu na yanar gizo. Sai dai har yanzu wannan ba wata ƙwaƙwarar majiya ba ce game da gaskiyar maganar da suka yi. A hare-hare da dama a baya-bayan nan a Misra, wata ƙungiya da ke iƙirarin tana da haɗin gwiwa da ISIS mai suna Sinai Province of Islamic State sun bugi ƙirji cewa suke da alhakin kai irin waɗannan hare-hare. Jami'ai a Masar sun ce ana nan ana ci gaba da binciken wannan hari da aka kai, sannan kuma har an kwakulo wani faifan bidiyo da ke ɗauke da wasu abubuwa da za su iya amfanar binciken da ake yi. Prime Minister Italia din Matteo Renzi ya tuntuɓi shugaban ƙasar Masar Abdel Fattah el-Sisi cewa ya kamata su haɗa kai da ƙarfi da ƙarfi domin tabbatar da cewa sun yaƙi ta'addanci a tsakanin ƙasashen. An yi ne tare da raba dare a tattaunawar da Amurka da Iran da sauran ƙasashe guda shida masu ƙarfin tattalin arzikin nan suke yi a jiya Asabar don warware kullin da ya hana ƙasashen cimma matsaya a maganar sarrafa makamashin nukiliyar Iran wanda ake yi a Palace Kobach da ke Vienna. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Iran Mohammad Javad Zarif sun yi zaman ganawa a Vienna tare da jami'an hulɗa na ƙasashen waje na ƙungiyar tarayyar Turai wanda Federica Mogherini yake shugabanta, inda suka tattauna domin neman mafita. Sai dai har yanzu ba wata sanarwa da aka bada ta cewa ga abin da ake ciki. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa an ji ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius na cewa ba komai ne ake kasawa a faifai ba, akan bar shi har sai abin ya nuna.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa. Cikin shirin jiyar Katsina, duk wanda zai karbi mukami tilasa ƴaƴansa su kasance suna makarantun gwamnati. A jiyar Kebbi, wata ƴar bautar ƙasa ta gina rijiyar burtsatse a wata makarantar sakandare. Shugaban ƙungiyar iyaye da malamai na ƙasa ya soki lamirin makarantu masu zaman kansu a zaman ƴan kasuwa kawai. Masu haro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. An yi kira ga waɗanda Allah ya huwace wasu ba da guduma wasu wajen haɓaka harkar ilimi. An yi wannan kiran ne a bikin ƙaddamar da rijiyar burtsatse da kujerun zama sama da ɗari da wata baiwar Allah mai yi wa ƙasa hidima Celestine Atochi ta samar a wata makarantar sakandare da ke garin Kalgo a cikin jihar Kebbi. Shugaban kula da makarantar kuma babban sakatare a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu Alhaji Muhammad Labaran Kalgo ya yaba malama Celestine, wacce ta kashe sama da naira 300,000 wajen samar da rijiyar da kuma kujerun zama. Ga abin da ya ga wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad.
Ita wannan kofa Celestine Atochi gaskiya ta yaro gani, domin lokacin ta zo garin ga kamar yadda take gabu. Wannan makaranta gaskiya babu ruwan sha sosai. To ta gewa ta gare yanayin da suke ciki, kuma da bukatu na yan makaranta. Kallon makarantar nan na da yara kusan 900 zuwa 2,000 mata da mazansu. To kadiba a ce wannan ɗan rijiyar ɗaya ta suke a wayan da shi. So da ta ga irin yanayin buƙatar ruwa da ake yi, shi ne sai ta zo ta same mu da mu da sauran ma'aikata da iyayen ƙasa da sauransu, ta ce tana neman gudunmawa domin irin abubuwan da suke yi ne. Kowane kofa irai ɗan watannin da yake zai ƙoƙari ya yi wani abu ga wannan wurin da ya zauna. To gaskiya kesa ta yi wannan abuwa. Kuma mu kanmu school based management committee na waga makaranta abinda muke bukata kenan. don mun zauna mun da ne makaranta ke bukata muka ga mana bukatar kujeri wannan ruwan sha wasu wurare kuma wuta wasu wurare muna neman a dasa itace to yawanci shine waɗannan kofar din da ke karantar su ana suke muna kuma sun yi anan Kalgo sai a Dangoma kuma yanzu haka a Etene ma suna can suna kokarin su alhamdulillah mun gode kwarai da gaske
shugaban makarantar ta sashen mata Hajiya Gumma Sakaba ta bayyana godiyarta ga matashi tare da yabawa hukumar kula da matasa masu aikin hidimar ƙasa wato NYC akan karfafawa matasa guyuwa wajen gudanar da ayyukan su na bautar ƙasa shi ma da yake jawabi babban jami'in kula da ayyukan ci gaban al'umma na hukumar NYC a jihar Kebbi kuma wakilin shugaban hukumar Alhaji Shu'aibu Mawarki ya yabawa matashiyar tare da alƙawarin sanya sunanta a cikin matasan da za su samu lambar yabo ta kwazon aiki ya kuma yi kira ga takwarorinta da su yi koyi da ita
ina kira ga dukkan su maza da mata na su kokari in dai ba su yi abin da yafi nata ba to su yi irin da ta yi domin matsalar kujeri ba wata tsaya nan ba ta yi kadan domin in zaka je zaka zagaya jiya gitamu wallahi zaka yi kuka da hawayenka a ci ayyanmu a ce dan makaranta kai aji biyar aji shidda amma a ce ina zauna ƙasa ana ba shi darasi gaskiya abin babu dadi domin naga wannan satin da ya wuce da naje makarantar mata ta kan giwa inda wani kofa wani dan gombe ne shi ma ya ji yayi kujerurin wa'en nan guda 150 naje aka nuna su gaban jama'a mu gaskiya abin yayi armashi kwarin gaske ina kira ga ina kaman shugabannin mu na local government da kuma sarakunan mu da kuma masu kudin mu domin gaskiya masu kudin mu ya kamata gaskiya kuma su bar ci part su kawo gurin muwa a taimaka a rika bayaran domin mu gaskiya bayan wasi ba mu da kudin muke bayaran ga su yi wannan aiki sannan kuma ba mu bari ba mai da su amma da kudin su domin kudin su bai da wani yawa 20,000 ne babu naira 20 eh babu 200 haka kin 19,800 to idan yaro ya ce aikin 150 ko 500 na ya samu kudin ta kudin jama'a na dinar gari su taimaka a taimaka insha Allah duk aikin za a yi zai taimaki jama'a insha Allah
da take mai da jawabi matashiyar da ta gudanar da aikin Miss Okoro Celestina daga jihar Enugu ta ce ta gudanar da aikin ne sakamakon matsalar karamcin ruwa da kujeru da makarantar ke fama da ita ta kuma yabawa hukumar makarantar da sauran mutane da suka bata gudunmuwa domin samun nasarar aikin
I thank God today people were able to support me they trusted me and give me their support so I have to by the grace of God make provision for the water at least we can have water as you all know water is necessary we need water and the chair as we can see today that is what really moved me I see the need for it and thank God I was able to achieve my aim
daga karshe an kaddamar da aikin karkashin jagorancin shugaban kwamitin kula da makarantan Alhaji Muhammadu Labaran Kalgo Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
daga watan 9 na bana sabuwar gwamnatin jihar Katsina karkashin gwamna Aminu Bello Masari ta ce tilas duk wanda zai karbi mukami cikin gwamnatin ya tabbata ƴaƴansa suna makarantun gwamnati shugaban jami'ar APC a jihar Dr. Mustafa Muhammad Inuwa shine ya bayyana ka a hira da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Huntuwa bayan hirar da suka yi ne ranar Litinin da ta wuce aka nada shi Dr. Mustafa a zaman sabon sakataren gwamnatin jihar
to abinda muka shirya ka abinda muka sani da yadda Allah za yi duk abinda za a tabbatar da cewa an ba ilimin ingancin da ya kamata a bashi za a amfani da dukiyar jihar Katsina a tabbatar da an yi abinda ya dace an inganta al'amuran ilimi tun daga makarantu kayan aiki malamai wannan ne ma yasa muka ce duk wani wanda zai da karbi mukami a cikin wannan gwamnati ta APC to dole ayyan shi su dawo makarantar gwamnati wannan daga watan 9 din nan dukkanin mu za mu debo ayyan mu idan suke karatu su dawo makarantun gwamnati musamman primary da secondary school to wannan shi zai ƙara jaddada mutane ƙarin guwa cewa da gaske muke yi abinda ake so a ba kowanne yaro dama da dan sarki da dan gwamna da dan mai yankan akai fa a ba su dama iri daya in Allah ya hukunta dan mai yankan akai fa ne ya fi dan gwamna ko dan sarki gogari shikenan ya zato wannan za mu iya kokarin kuma tabbatar da cewa abinda aka ce za a sa ilimi an kashe kuma za a sa mutanen da suka san aikin wadanda ku suke kishin aikin wanda za ku matsare su tabbatar da an yi aikin a idan so da ma tabbata in aka yi wannan za a yi baya abu ne mai wanda ba zai yi ba a baya an yi so biya kuma abinda zai sanya za a ce ba za a sake irin yin wannan ba
shi ma gwamnatin jihar ta Katsina Alhaji Aminu Ballan Masari ya ce a shekara da ta gabata dalibai 17,900 suka zauna jarbai kammala makarantun sakandare wato na Wayek da na Neko amma 370 suka ci jarabawar
a wannan marra da ake ciki ana cewa mu mun shiga makarantar sakandare shekara 51 a yau jihar Katsina a makarantu na gwamnati irin wa'anda muka yi a baran nan 17,900 suka zanna jarabawa da ta Wayek da ta Neko amma 370 suka su ne suke da ainihin abinda ake cewa takarda biyar wanda za ta iya sa su shiga wata makaranta ta gabar sakandare to jama'a duk wani wanda yake a koyarwa a shiga ba ilimi kare yi kowai Allah ma ya ce ba za ka iya bauta mai sai ka san hanyar kur za ka san shi sai ta ilimi saboda haka duk jama'a da aka hana muku ilimi to an hana muku duniya an hana muku lahira ba wai nan ne bane mu ce gwamnati ta gabata da ita ke da wannan laifi a'a wannan abun an gino shi ne gwamnatin jiha Katsina mun kirji cewa ta ba ilimi kyauta tana biya yara kudin makaranta da kudin nako to wannan kudin da su da wanda aka kike a shana aka kona osa din ba saboda mutumin da yake bai iya ma zauna jarabawa ya rubuta wani abu wani ke tambayar wani dalibi ana jarabawa yace mashi to yanzu kun zo jarabawa wace ce ne za ku rubuta yace bai sani ba jarabawa yazo amma bai san subject din da za su yi ba in na shiga kaga wannan kadan da shiryawa jarabawa to wannan shine mummunan halin da bangaren karatu ji mai sauki shine inda ke 97 yara 97 shine mafi sauki amma abin da muke da shi a kasa ya fi haka muni akwai BFID da USID da wa'ansu senior lecturers a Abuja wannan gwagwala da wannan university da wani abin suka wani consultant sai suka sazi daga Jigawa Katsina Zamfara da abin ana testing teachers to yana tabbatar muku a Katsina to da suka zo malamin da aka ke koya aji hudu primary 4 shi yake koya musu amma shi kanshi bai ci jaraba aji hudun ba da aka yi mashi on the basis of jarabawa dan inda shi dan aji hudun ne za a yi mai jaraba da aka yi bai ci ba report ne wanda ya kyarin yana so ya sani cikin musamman abokan mu ku zo littafi ne guda wanda ba ƴan Najeriya suka ba wa suka biya kuɗi da kasashen waje aka yi malamin da zai jaraba wanda ya dauke ka shi bai yi cin jaraba da zai dauke to me zai dauke ka so da aka tattara da average cewa duk malamai 100 da katara suna jin 2.9% ne suke iya cin jaraba ta ajin da suke koya kuma wannan jaraba an yi ta da Hausa da Turanci wannan a takaice ina son a fahimci yadda al'amarin ya lalace kuma a san aikin mai yiwuwa ne aiki yana yiwuwa amma yana da wahala amma wallahi yana yiwuwa tabbatar muku
Umar Ahmed yana ɗaya daga cikin iyaye da suka kai yaran su zuwa makarantu masu zaman kansu na tambaye shi ko ya yaji da wannan mataki da ake so a dauka a jihar ta Katsina duk wanda zai amshi mukamin gwamnati sai ya kai yaran shi zuwa makarantun primary da na secondary na gwamnati
ni a matsayina na ɗaya daga cikin iyayen na yara dake wannan makarantun kuɗi ra'ayina shine muddin dai ita gwamnati a ne ta mai da waɗannan makarantu wato mai da yara zuwa makarantun gwamnati ga jami'an gwamnati a shawara ce mai kyau dalilin muddin za a inganta yanayin koyo da koyarwa a makarantun to babu ko shakka za a samu ingantaccen ilimi wanda ko dama dalilin da ya sanya mu iyaye muke kai ƴaƴan mu makarantun kuɗi shine domin yaro ya samu gwalgwadon ingantaccen ilimi saboda batu ne na kuɗi zaka biya kuɗinka a koya ma yaro abin da ya dace a koya mashi kuma ya samu ilimin nan gwalgwado wanda daga ilimin da ake samu daga tushe misali primary ko secondary misali shine tushe idan yaro bai same shi ba akwai matsala
to yanzu dai kun yi na'am da wannan tsari da gwamnati take so ta kirkiro kenan
a ra'ayina ba ya da matsala dan gwamnati ta ce jami'an gwamnati su maida wannan wata hikima ce idan muddin za a ce jami'in gwamnati misali babba ya maida dan shi a makarantun gwamnati to babu ko shakka in abin ya shahe shi to zai iya kokarin shi ya tabbatar da ganin cewa wannan ilimi da ake bada a nan makaranta ya gyaru saboda yanzu babu ƴaƴan manyan jami'an gwamnati ne a makarantun shi sanya aka yi biras da al'amarin wani misali da nake so in baka shine a da can da makarantun gwamnatin suna da inganci ba amma san wata makarantar kuɗi ba zaka ga idan primary zaka yi da dan sarki da dan mai gadi da dan lebura duk makaranta ɗaya za a halatta kuma zaka ga cewa akwai hudatayya kyakkyawa tsakanin dan talaka da dan mai hali wanda ko da girma suka yi zai bugi gaba zaka ji sarki ya ce a ajin ma ɗaya da wani shi ma dan talaka zai bugi gaba sabanin wannan al'amarin a baya yanzu ya kasance kenan an bambanta tsakanin mai hali da mara hali ko da girma suka yi babu wata hudda ta tsakani babu wata hudda ta taimakekeniya
din sanu funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
Shugaban kungiyar iyaye da malamai ta kasa a Najeriya, Malam Haruna Danjuma ya zargi makarantu masu zaman kansu a zaman ƴan kasuwa. Malam Haruna yayi wannan suka ne a hira da yayi da wakilin sashin Hausa Iliya Kure. Makon jiya mun kawo mu kashin farko na hirar ga kuma ci gaban ta.
To makarantu masu zaman kansu ƴan kasuwa ne malai. Ƴan kasuwa ne. Ba za su iya daukan ƙwararrun malamai ba wanda za su riƙe karatun dukkoge ne. Ina ga ma gaskiyar magana. Saboda matsayina na shugaban inda iyaye da malamai dole ta sa ina da wasu daga cikin ƴaƴana a makarantu masu zaman kansu. Ina da wasu daga cikin ƴaƴana a makarantun gwamnati. A makarantu masu zaman kansu duk za a yi karatun daga zangon farko zuwa zangon ƙarshe sai ka ji an ce muku mu iyaye mu kawo wani kuɗi na extra lesson. Me ya kawo extra lesson bayan duk ana maganar manhaja guda ne, ana maganar curriculum guda ne. Me ya kawo ka ba wani yaro extra lesson akan lissafi ko akan turanci don me yasa ba za a koya mishi ba an fita daga cikin curriculum din na curriculum ne ai shegantaka ce saboda haka kuma su waye ke koyarwa sai ka samu ɗan secondary school ne kuma ma yana da failure ma an zo saboda yawan kaga maganar monitoring ya zaya sa ido to a makarantun gwamnati malamin ba a kula da shi ba ma'aikatan ba a kula da su ba wa zai sa maka ido bai da isasshen lokacin albashi wa zai sa maka ido amma su suna dan ba su albashi dan shuru ka gane kuma sun samu su akan ba su da wurin zuwa suka dauke su a koyarwa kuma suka sa su sai ka samu mutum ɗaya ne ko biyu ne wani tsohon malami ko kuma shi ne mai makarantar to ya zo ya sa yana sa su ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi kuma ya tsare su duk makarantun da kake gani da kananan da manyan wallahi in ka tafi makarantun kashi biyu bisa uku ba ƙwararrun malamai ba ne. Ba wani abu yasa ake gani ake burgiya ba wannan ɗan turanci da suke ta tayi da kuma jaraba wani jaraba ma na gaskiya ne ba sai an ji ai jaraba ma malaman makarantar masu kuma kansu su hada baki da masu jarabawa exam budget din su kagara musu idan yaro ya jaraba ya zo ya gani ka hada shi da ɗan makarantar mai zaman na gwamnati in dai za a tsaya karatun ba sai ya fi shi kokari ba saboda haka don window shopping ne wannan abu da ake cewa kawai da abu ne na kyalkyalban zai daga nesa nesa amma karatun da ana yi me yasa za a ce a turke ɗanka ya tashi kamar karfe 12 a ce a turke shi ya kai karfe 3 za a yi extra lesson don me ya ba a yi ba tsakanin farkon darasi zuwa ƙarshen shi daga safe karfe 8 darasin nan guda 8 ai kowane an ba shi lokacin shi kowane darasi an ba shi awa minti 40 wani ma inda minti 45 to dan me yasa an gama ko sai a ce a dan kai tsaya za a mishi extra lesson me yasa ba a yi building abin a cikin makaranta ba kuma a ce ka biya 8,000 ko ka biya 5,000 ƙari akan kuɗin makaranta shi ne gaskiyar magana shi ne gwamnati ta dawo da hankalta wajen ilimi don duk ƙasar da ba ta da ilimi ba yadda za a yi ta ci gaba wannan shi ne gaskiyar magana duk ƙasar da ba ta da ilimi ba ta mai da hankalta wajen ilimi ba za ta samu abin da take so ba. Ba za a samu matsalar security, za a samu matsalar talauci, za a samu matsalar mutanen marasa abin yi, za a samu matsalar komewa. Amma da ka tsare ilimi, za ka samu masu ilimin, za ka samu likitoci, za ka samu injiniyoyi, za ka samu kasuwanci, za ka samu filambobi, za ka samu 'yan kasuwa, za ka samu komi da komi, za a samu ma'aikatu, kowane ma'aikatu sai farko ma'aikata aiki zai inganta. To ba ilimin, masu ba da ilimin sun yi ba da kuɗi. An ce an yi budget na biliyan kaza. Ba a ba da kashi ɗaya bisa uku na biliyon da aka bada ba da na ilimin gati saboda kuma dole ne a bar iyaye mu taka rawar kanmu a bar mu iyaye mu zauna ta CTA mu zauna mu yanke hukunci muna so mu yi mu makaranta kaza mun yanke hukunci za mu yi mu kanmu harajin kaza wanda ya daina nan wanda bai da doka ne doka ce mai ƙarfi doka ce wanda gwamnatin tarayya ta san da ita shi ne muke cewa development levy kuma yanzu har a cikin private school ma ana development levy. Take da an tsula ma uba kuɗi zai biya 5,000 development levy kai ko a private school ba za ka biya abin da ya wuce 300 ba ko 400 ba kila a Abuja a ce maka a makarantar gwamnati ka biya naira 1,000 development levy amma mu a Kaduna da Zaria da Kano da Bayelsa kuɗin bai wuce 200 amma saboda an shago ba iyaye wani ta ce komai kyauta shi yasa sai ka ga iyaye suna ganin cewa to ai ba mu hakkin su bane su zo su taimaka kuma ga ka'ida ya zo cewa ana son kowane community kowane al'umma su shiga makarantar da ke al'umman nan ta su ce ba ta gwamnati ba ce maganar wai a ce a makaranta da ta gwamnati ce an wuce nan kai daga sarki zuwa mai anguwa zuwa don koli zuwa birki da zuwa masin da zuwa wani akawu da ke da yaya a makarantu ya kamata duk mu gancan makarantar nan tamu ta garin nan tamu tamu ce ba za mu bari ba za mu je mu da balla ba ba za mu bari wani ɗan iska zuwa shiga abin da yake so ba a'a ƴaƴanmu komai sun zamana saboda haka menene ƴaƴanmu suke bukata don inganta makarantar nan to sai mu haɗu sai mu tace mu kira mutum na CTA sai mu duba mai larurar makarantar nan sai mai yake mukunci to nawa ake bukata a gyara wannan nawa ake bukata a sai mai makarantar nan kwamfutoci da yawa nawa ake bukata a ƙara mai gadi a makarantar nan wanda yake gwamnati ba da duk makarantun da muke da su a wasu jihohin nan wasu mai gadi ɗaya ne ko ɓera ba zai iya bi da gudu ba amma shi ke ga laboratory akwai computer lab akwai physics lab akwai chemistry lab akwai biology lab akwai workshop akwai metal and wood workshop to kuma ana so mai gadi ɗaya zai gadin su to nan muna samun hatsarin cewa bayan sun shiga ta rufin gida aji sun fada ofishin shugaban makaranta sun yi buji-buji suna tsammani akwai kuɗi a wurin su yi sata haka ne ba mai gadi a tsaro an mai da makaranta kawai kamar kasuwa ko a kasuwa masu kayan kasuwa suna ɗauka makaranta to idan gwamnati tana son ilimi ne ke yi mana kyau ƴaƴanmu su amfana mu iyaye mu ji muna jin mun murgunci to a tabbatar da cewa a ƙara ma ilimi kasau na kuɗi mai tsoka sannan kuma a ci kuɗin gaba ɗaya duk lokacin da ya kamata za a ba da kuɗin a ci kuɗin to in an haka Najeriya ta canza za ta fi kowace ƙasa ma kamar yadda suka ake jin labari muna ɗiban yaya muna kai su Ghana muna ɗiban yaya muna kai su Malaysia muna ɗiban yaya har Niger ma yanzu ana kai yaya daga Najeriya ce ga yaya Niger to akwai mutum ne har daga Kano an ɗiba yaya an kai su Niger je su kawo su koyo Faransanci ba ka da malamin Faransanci a Najeriya da gwamnatin Kano ta ɗiba yaya za ta kai Faransanci ta kai Faransanci a ta kai Niger akwai mutum Faransanci wannan abu ne wanda yake abin takaici wannan shi ne abin da ya gaya maka
masu aro da wannan hira Allah ya kawo ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahiro Dedo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Gaida Sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To an yi ni tare da raba dare tsakanin ƙasa Amurka da Iran suna faman tattaunawa a jiya Asabar don warware kullin da ya hana ƙasashen guda biyu da sauran ƙasashen da suke tare da su cimma matsaya game da maganar makamashin nukiliyar ƙasar Iran wanda ake tattaunawa a Palace Kobach da ke Vienna. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Iran Mohammad Javad Zarif sun yi zaman ganawar a Vienna tare da jami'in ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini da wasu ministocin ƙasashen waje na Turai. Sai dai har yanzu ba wata sanarwa da aka fidda game da lamarin. Kamfanin dillancin labaran Faransa mai suna Reuters ya rawaito cewa ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius na cewa ba komai ne ake bajewa a faifai ba akwai abin da ake bari sai an cimma nasara. Amma lokacin da aka ɗiba wa tattaunawar tuni ya wuce wanda kuma an daɗe ana zaman wannan tattaunawa. Ministan harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond da na Jamus Frank Walter duk suna can a Vienna ana zaman tattaunawar tare da su. Suma ministocin wajen Rasha Sergey Lavrov da kuma na China Wang Yi sun yi za su koma can Vienna ɗin idan har aka samu cimma matsaya.
To madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Dedo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.